daga muryar Amurka a Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana a cikin shirin matasa na yau da gobe wanda ke zuwa muku akan mita 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma duk na FM a Nijar da suka hada da radio a amfani, sarauniya da kuma niya FM. Dan muka je kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma ka cokan cikin yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Sauraro duk ranar Laraba muna maganar siyasa ce da kuma shugabanci na gari, inda yau ma 12 ga watan Satumbar shekara ta 2018 zamu karasa maganar makon jiya ta neman sanin halin da ake ciki game da tsaro a jihar Zamfara.
Ya kamata a ce duk lokacin da aka rasa rai guda daya, to gwamnati ta ji cewa kaman dukkan al'umman kasar ne aka kashe. Idan gwamnati ta dauki wannan irin wato matakan da za ta dauka, zaka ga ya bambanta da irin wanda ake ganin cewa ana sakace. Yanzu misali kaman matsalar Zamfara, sai da ai kai matakin da an kashe mutane kafin gwamnatin tarayya ta yanke shawaran cewa bari ta tura sojoji su shiga. Kuma kowa ya san cewa matsalar da muke fama da ita a bangaren tsaron cikin gida, yan sandan mu yafi karfin su.
To bayan mun gama wannan tattaunawar, ko in ce mun karkare, zamu waiwaye abokin aikin mu Malam Salihu Garba mai gabatar da shirin da rashin tayi na nan murya Amurka, kuma mai fashin bakin harkokin da suka shafi tattalin arziki, inda zai mana fashin baki akan maganar yadda ƴan kasar China da wasu kasashen duniya ke rige-rigen zuba jari a kasashen Afirka.
Tunuma dai kasar Sin wato China ta amince ta yi ta antayo dukiya zuwa kasashen Afirka, har ma ta ce wai ta lura kasashen Afirka na da dausayin da ya kamata duk wani dan kasuwa ya taho da jarin shi shuka. Su kuma shugabannin Afirka na ta faman murnar cewa yanzu kam sun samu waraka, yayin da wasu ke fadin wannan wani sabon salo ne kawai na mulkin mallaka.
Kuma tafe da ƙarin amsoshin tambayar da muka maku a shafukan mu na abota na makon jiya, sai kuma dan iya akan batun zuba jari a kasashen duniya irin su China a kasashen Afirka.
To yanzu bari mu fara da ƙarin jin amsoshin tambayar da muka muku a makon da ya gabata din, inda muka tambaye ku ya kuke kallon yaki da ƴan ta'adda a jihar Zamfara. Ga ƙarin amsoshin da kuka bamu a makon na jiya.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Nasir Muhammad Dan Fulani, inda yake cewa gaskiya muna yi wa jami'an tsaron Najeriya addu'a, Allah ya kara musu nasara, kuma muna yi wa gwamnatin tarayya godiya.
To sai kuma Mustafa Jarisku yace salamu alaikum, gaisuwa zuwa ga shirin yau da gobe. Gaskiya sojoji na iya kokarin su wajen ganin an samar da zaman lafiya a Najeriya, kuma ya kamata mutane ku yi musu uzuri, domin su ma mutane ne kamar kowa, domin aikin soja ba hira a teburin mai shayi bane.
To fa sai sako na gaba, inda ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, inda yake cewa eto gaskiyar magana alhamdulillah, domin sojoji na samun galaba a kansu, don haka ina roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen ƴan ta'adda a duk inda suke.
Idris Kurmi Ali yace abinda ya kamata a yi shine jami'an tsaro su sa gaskiya a zukatansu.
To sai sakon Jamilu Hassan Jamil, inda yake cewa muna roƙon Allah ya ba wa sojan Najeriya ikon tarwatsa duk wani mai tada ƙayar baya a Najeriya, ya kuma kawo mana zaman lafiya a Najeriya da ma duniya baki daya.
To amin amin. Sai kuma sakon Umar Abu Kori yace ya Allah ka kawo mana ƙarshen kashe-kashe a jihar Zamfara, amin Allah.
To sai Abdulaziz M Sanusi shi kuma cewa ana ƙara samun ci gaba, mun gode Allah.
Sai sakon Usman Ismail yace mu dai jama'ar da ke kan hanyar Funtuwa Birnin Gwara har yanzu muna cikin firgici kusan kullum sai sun tara hanya sun yi kidnapping din matafiya wato sun sace matafiya kenan.
Sai Mustafa Rabe maradi Niger cewa assalamu alaikum yau da gobe hakika wannan lamarin yayi daidai ya kamata a ƙara himma game da tsaurara tsaro a yankin Zamfara.
To sai kuma sakon Abdulrahman Mahakurci ko yace salam yau da gobe ya rubuto wannan sako yace daga Jigawa a garin Babura yace Allah ka taimaki gwamnatin tarayya da sojojin mu amin.
To sai sakon Iliya mai shayi garki inda yake cewa assalamu alaikum biyo e Hausa yau da gobe hakika muna jinjinawa jami'an tsaron Najeriya Allah ya kara ba su nasara akan yan ta'adda na ko ina lungu da sako.
To amin amin. Sai malam Nura Alhassan Jigawa daga karshe yace yau da gobe hakika ya zama wajibi a jinjinawa gwamnatin tarayyar Najeriya domin wannan yaki da yan ta'adda da take yi.
To mun gode a cigaba da aika mana da sakonni. Madalla a makon jiya mun tsaya akan tattaunawar zauren muhawarar yau da gobe tsakanin masana harkar tsaro da yada labarai tare da wakilin mu Hassan Maina Kaina ga ci gaban tattaunawar tasu.
Abdulrazzaq Hausa an zo gare ka misali idan muka duba irin wannan hobbasa da gwamnati take yi a halin yanzu a gaba ɗaya kai ka ga musu dogarin da ake a bangaren gwamnati.
Eto za a iya cewa gwamnati tana kokari amma batun gamsuwa ma bai taso ba. Ya kamata a ce duk lokacin da aka rasa rai guda daya to gwamnati ta ji cewa kaman dukkan al'umman kasan ne aka kashe. Idan gwamnati ta dauki wannan irin wato matakan da za ta dauka zaka ga ya bambanta da irin wanda ake ganin cewa ana sakaci. Yanzu misali kaman matsalar Zamfara sai da ai kai matakin da an kashe mutane kafin gwamnatin tarayya ta yanke shawaran cewa bari ta tura sojoji su shiga. Kuma kowa ya san cewa matsalar da muke fama da ita a bangaren tsaron cikin gida yan sandan mu yafi karfin su. Za a iya cewa wasu a cikin su suna da kwarewan aiki amma wasu kawai sun samu kansu ne a cikin aikin dan sanda saboda kawai babu aikin yi. Dan haka nan ba su da interest a ciki, ba su da muradin aikin bai shiga cikin ransu ba. To kaga idan akwai irin waɗannan matsalolin babu yadda za a iya shawo kan wannan.
Malam Ibrahim yau kai mutumin Zamfara. Yi min bayani menene matsalar wannan rigima ne a Zamfara?
Matsalar ta fara faruwa ne shekara ta 2009 zuwa da 10.
Yanzu in na fahimce ka, kafin shekara ta 2009 ba ku da matsalar yan bindiga
ba? Bamu san ta ba, bamu san ina ta fita.
To me ya faru ka samu wannan damuwa?
Matsala ce wadda time in da 2011 bayan wancan gwamna ya shude, wannan gwamna ya zo an kawar da yan banga aka sake dawo da su. Aka dawo da su in zaka tuna gwamnan mu na yanzu ya ce zai ba yan banga zai sai makamai ya ba yan banga ya kawo wannan korafi har ga majalisar tarayya. Majalisar tarayya ta kiyarda da haka. Daga nan yan bangan nan aka sai motoci aka ba su. Yan bangan nan masu yawancin su tsohon masu laihi ne. Za su zo su iske kasuwanni ta ƙauyawa gehen dan Sadau don nan matsalan nan ta faru. Za a iske Bafulatani sai ya sayar da shanunsa. Ya gama zai tashi ta sai a kama shi a ce barawo ne ko mai laifi ne a daure shi. Kungiyar mai yatta Allah kungiya ce ta kasa ko wace jiha tana da rassa ta zo ta kawo korafin ta gwamnatin jiha ga hawa abin da ake ma membobin ta. Ya kamata a kira gwamnati ta yi ko uhu da wannan al'amari. Daga nan aka dawo ana anshi shanayen su ana talauta su tunda kowa ya san kasuwa. Bafulatani na ɗaya daga cikin masu raya ta saboda su adda dukiyar su saye su sayar. Ta kasance an ka dauko wasu yan sakai suka zo suka shiga cikin yan bangan suka kara lalata lamarin. Su iyaka su kama mutum su yi mai jungle justice a kama ka ai ma hukunci a ce an kashe ka an anshe dukiyar ka. Fulanin nan daga baya ba mu san ya aka yi ba suka zo suka fara coordinating suka fara hadin kai da ba su kashe kowa. Mutanen da suke kashewa yan banga ana ganin cewa ramuwa suke yi. Bayan sun gama kashe yan banga suka dawo ma dukiyoyin al'umma. Daga dukiyar al'umma suka dawo ma kashe al'ummat gaba daya da talauta su. Ta kai yau jihar Zamfara baka isa ba kana da gona ka hita bayan gari kai noma saboda walau a sare maka hannuwa a ce ka kai ma gwamnati ba a noma bana walau kuma azama haraji. Su duk irin al'amuran nan ne sun faru ne daga sakacin gwamnati tun daga gwamnatin jiha ni zan iya cewa har gundumomi na local government da kuma sarakuna waɗanda suke jagoranta waɗannan al'umma.
Yanzu zo kan masanin tsaro Aliko Rashid Harun, da zo ka fara maganar cewar akwai buƙatar a haɗa kai da mutanen gari domin a dinga samun bayanan sirri, ba ka tsoron wata ran a kokarin haɗa kai da mutanen garin a zo a yi kitso da kwarkwata?
Eh to, in ka duba al'amuran da yake faruwa yanzu dai a jihar Zamfara dai abin da ya wuce rawa ga makiɗi. Kuma in ka duba yanzu a jihar Zamfara yanzu in ka duba index na poverty index a ƙasar nan jihar Zamfara ita take topping. Saboda akwai matsalan fatara, akwai kuma matsalan rashin aikin yi. In ka duba ai matsalan da ya kawo Boko Haram wannan matsala biyu ne, fatara da rashin aikin yi. Kuma ya kamata duk wani abu ya faru ya kamata a faɗi gaskiya. Gwamnatin jihar Zamfara bata yi kokari a wannan al'amura na rashin tsaro da yake faruwa ba. Kana gwamna ba wai ina so in kira sunan wani bane, kana gwamna abu na faruwa a ƙasanka ka tashi ka bar ƙasanka ka tafi wani wuri. To wa kake so ka zo ya maka abu nan ya maka aiki? Mutanen nan su suka zabe ka. Abu daya da ya kamata gwamnati ta yi shine ya kamata ta tsare rayuwa kuma ta samar da zaman lafiya a ƙasa. Amma jihar Zamfara ba su da wannan abu na din. Duk wani abu da yake faruwa Alhaji Hassan, idan akwai coordination da synergy tsakanin mutane na gari ga abubuwan da yake faruwa, kamar yanzu ajan yau ya faɗa kan cewa akwai wani ƙauye da su mutanen nan suna cin ƙashin kansu ne, shin me ya kamata su wayannan ƴan garin su, wannan harajin da aka dora mutane, wannan kuɗin me ya kamata mutanen nan su je su yi da shi? Dole ne intelligence ya kamata ya faɗa akan cewa in an ba waɗannan mutanen nan kuɗi, akwai fan da suke zuwa don su sayi makami saboda su ci gaba da al'amuran da suke yi ko kuma suke perpetrating yanzu haka a cikin Zamfara. Saboda haka ya kamata intelligence, haɗin kai intelligence, ai duk wani aiki na tsaro ba ya kamata a ce sai kana riƙe da bindika da aka je ka kwantata tarzoma ba, a'a, mu mutane na gari mu ma ya kamata akan cewa mu contributing kwata din mu ba jami'an tsaro su ma su samu information da ya kamata su je su executing wannan al'amuran da yake executing har kowa ya zauna lafiya a cikin ƙasa.
Abdulrazak Huza, yana zo gare ka, idan muka duba yanda ƴan tawayen suke amfani da manyan makamai, idan su kansu rundunar sojan sun gaya mana cewar suna amfani da manyan makamai ba na wasa ba, Najeriya ne da ba a kera makamai kuma. A matsayinka na mai nazari akan al'amuran tsaro, kana ga ta yaya ake samun waɗannan makamai?
To, yadda ake su waɗannan ɓata garin ke samun waɗannan makamai, ai akwai sa hannun waɗanda ake ganin manya ne a ƙasan shafaffu da mai wadda ba za a iya taɓa su ba. Hakika wannan shine babban matsala. Sannan in ka lura da kan iyakokinmu na ƙasa sun zama abin da ake cewa porous borders, ya zama kawai kaman labulen ɗaki ne mutum zai hankaɗe ya shiga. Yanzu ko kwanan nan ana maganan cewa 'yan gudun hijira kusan 5,000 sun shigo ƙasan nan daga Kamaru, wadda kowa ya san cewa Kamaru tana da alaƙa da menene ake Central African Republic din nan, inda aka yi yakin basasa din nan, aka yi kace-kace da ƙasar. Ba a san irin mutanen da suka shigo daga nan ba, sannan an kyale sun tsallako cikin Najeriya. Don haka nan shigo da makamai Najeriya ya zama abu mai sauki. Wannan kuma duk da cewa su hukumar shige da fice a ƙarƙashin jagorancin wanda yake kai yanzu, akwai alamun cewa suna hoɓɓasan ganin cewa sun shawo kan wannan matsalar. To amma fa ba zai isa ba sai in an koma an tabbatar da cewa duk waɗanda suke da hannu gurin samar da makamai a ƙasar nan lallai a hukunta su, kuma ko mutum waye ko shi waye, domin ran da za a je a amfani a ɗauka a wannan ba wai ransa ya fi daraja ba ne a kan ran wani. Don haka nan su ne suke da hannu, kuma idan aka zo za a shigo da makaman suna da waɗanda suke da agent ne a cikin waɗannan hukumomin da suke tantancewa su zakulo cewa wannan abin menene. Kaga zuwan shi shugaban custom ɗin nan na yanzu, akwai lokuta da dama da aka yi ta kama makamai ana tona asirin cewa ga shi an shigo da makamai, sai a yi musu ɓadda kama a ce a tamfa ne, a shinkafa ne, menene, sai daga baya a zo a ga muggan makamai ne. Don haka nan na farko shine gwamnati ta tashi tsaye, duk wanda aka kama da hannu gurin shigo da makami a ƙasar nan a hukunta shi ba sani ba sabo.
Malam Ibrahim, ku a Zamfara ta ina kuke jin makamai suke shigowa?
Tabbas muna da border da Niger Republic ta gefen Zurmi local government, ta gefen birnin Magaji. Boda ce tsakaninmu da Jibiya, kuma daga nan za ka iya tsallaka ka shiga Nijar. Idan ba za ka manta ba, kwanan ba an kama wani cikin 'yan ta'adda waɗanda suke tar hanyoyi a nan hanyar Abuja. Hayyake magana cewa ana kawo musu makamai daga jihar Zamfara. sai ya faɗi sunan waɗanda suka kawo musu makaman nan dajin Birnin Gwari. Mutum ne wanda yake nan a Zamfara State, sannan kuma ya gaya muna cewa daga Niger aka zuwa da su daga Libya ta hanyar raƙuma a shigo da su har cikin jihar Zamfara, daga nan su kuma a yi musu supply. To don haka wannan hanyar da shi ne shugaban ƙasa kwanan baya magana cewa waɗanda Libya yana cikin abin da ya kawo makamai su yawa a Najeriya. So me yasa su waɗannan shugabanni na fasa kwabri da ba za su ɗauki mejo ba su ɗauki wani mataki na tsare bododinmu?
Aliko Rashid, muna da boda nan a Najeriya wanda ba san ma da zaman su ba.
To gaskiya yanzu a ƙayyace muna da boda wajen 2,420, inda porous boda ne wanda ake shigowa da duk al'amuran da mutum ya kamata ya shigo da shi zuwa Najeriya nan.
To kaji Malam Ibrahim.
To duk da haka nan, in dai a ce a kama 'yan ta'adda su zo su faɗi irin wuraren da exist inda mutane ke shigowa da boda, ya kamata gwamnati ta ɗau mataki. Mun san ba za ta iya zagaye ko ina ba. Ba amma tabbas in an kama 'yan ta'adda har su ga faɗi cewa ga wurin da suke iya samun hanya suna shigowa, sai a ga menene dalilin dace wannan alƙalla.
To Aliko Rashid, idan muka duba abin da ya kamata a ce an yi domin a kawo ƙarshen wannan matsala ta Zamfara.
Na ɗaya, ya kamata a samu bayanin tsaro. Ya kamata mutane su taimaka su bada bayanan sirri ma jami'an tsaro. Ya kamata a rage tsananin fatara kuma a sama ma matasa aikin yi. Ya kamata a samu abin da ake kira coordination da synergy tsakanin wato abin da ake kira stakeholders kenan, tsakanin su jami'an tsaro, sarakuna, masu anguwanni da sauran mutane. Ya kamata a ba jami'an tsaro kayan aiki, wato equipment kenan, wanda yanzu haka idan an kawo Tucano aircraft guda biyu ko guda uku, wallahi tallahi matsalan Zamfara zai zama labari ne.
Amma labari yanzu a Najeriya nan, rundunar sojin sama ta ƙasa tana da Augusta helicopter, tana da Mi-35, tana da EC-22, tana da Alpha Jet, tana da gasnan baya kadan duk na gansu a Katsina da suke kare zuwa Zamfara din. Menene wannan shi A-29 Super Tucano zai yi a Zamfara waɗannan jiragen su ba su yi ba?
Wato wannan shi A-29 Super Tucano jirgi ne wanda musamman aka kera shi saboda ya fargiza ko kuma ya kashe 'yan ta'adda. In ka duba, akwai kasashen da suke amfani da shi wannan A-29 Tucano din. Philippines tana amfani da shi yanzu haka, Burkina Faso tana amfani da shi yanzu haka, United States tana amfani da shi a Afghanistan, a Pakistan, kuma Nigeria ita ma tana son ta soma amfani da shi saboda an ga mahimmancin shi. Wannan jirgi ne wanda is supersonic jirgi wanda ya kamata an faɗa kenan, wanda yana ɗaukan wajen kilogram na alburusai wato 1,500 yake ɗauka, kuma mayakan su guda biyu ne, ba kamar irin alfaje wani lokaci daga alfaje mayakan guda ɗaya ne, wani lokaci kuma mayakan guda biyu ne. Kuma ai akwai yanayin da ya kamata ai deploying alfaje ya je yayi interdiction ko kuma ground to air support ya kamata. Kuma wannan MI-35 akwai inda ya kamata ai deploying din shi, saboda haka shi wannan A-29 Tucano wanda Nigerian government ko kuma gwamnatin jariya ta ba da mahimmanci akan cewa a kawo is a counter insurgency aircraft wanda ya kamata ya tarwatsa su waɗannan 'yan ta'adda ɗin. Yana zuwa sama kuma yana zuwa ƙasa kuma yana da night vision komin hadiri.
To sai mu taya sojojin Najeriya addu'an Allah Ubangiji ya kawo mana A-29 Super Tucano ɗin cikin gaggawa. Masu sauraro, duka a nan muka zo ƙarshen wannan shiri na yau da gobe, wanda a cikinsa muka tattauna matsalar tsaro da ke addabar jihar Zamfara da kuma yadda za a shawo kan al'amarin. A madadin abokan tattaunawata, wato Flight Lieutenant Aliko Rashid mai ritaya, wani tsohon hafsa ne a rundunar leƙen asirin sojan Najeriya, Abdulrazak Yahuza Jere wani babban ɗan jarida ne a birnin Abuja da ke zama editan jaridar Leadership Hausa, sai kuma Malam Ibrahim Janyau wanda shugaba ne na wata kungiyar mai zaman kanta a jihar Zamfara da ke rajin samar da zaman lafiya a jihar. A madadinsu duka, sunana Hassan Maina Kaina ke salama da ku daga nan ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum.
Yanzu zai
fara to shi ma to yanzu sai a bi mu aje danye dan domin kuwa yayi magana akan lamarin nan na zuba jari a kasashen Afirka amma yanzu zamu fara da gaida Salihu Garba kafin mu je ga danye barka da shigowa Mallam Salihu
madalla nagode
madalla to bari mu saurara danye tare da kai
Yau dai ban samu zuwa gidan dan I akan lokaci ba saboda ruwa marka marka don haka da gani na yace yau kuma na I kar sai yanzu nake ganin ka na ci kasan yanayi na damuna ruwa yanzu kam sai san barka amma dai yau nazo ne game da maganar yunkurin ganin kasashen mu na Afirka sun habaka kasan shugabannin mu na ta neman kasashe masu karfin tattalin arziki su shigo da dukiyar kasar nan su kulle harka tunuma dai kasar Sin wato China ta amince ta yi ta antayo dukiya zuwa kasashen Afirka har ma ta ce wai ta lura kasashen Afirka na da dausayin da ya kamata duk wani dan kasuwa ya tawo da jarin shi ya shuka su kuma shugabannin Afirka na ta faman murnar cewa yanzu kam sun samu waraka yayin da wasu ke fadin wannan wani sabon salo ne kawai na mulkin mallaka wasu kuma cewa suke ai wannan ginin tattalin arziki ne amma da tubalin toka dan yace lallai dai kam na ikar kasar Sin wato China na ta rigirgen zuba jari a masana'antu tsakaninta da sauran kasashen turawa kuma suna ganin hakan zai rage wa kasashen Afirka rashin aikin yi da yunwa kuma zai ma taimaka wajen kyautatawa ƴan kasa rayuwa amma fa wasu masana tattalin arziki na ganin wannan lamari na dauke da dambarwa musamman ma ganin bashi da jarin da ake jibga wa kasashen Afirka yayi kama da dabaibayi irin na bawa ta yadda da sannu su kasashen da ake jibgewa irin wannan jari ko bashi sukan gaza motsawa wato dai suna ganin irin wannan tsari zai bar Afirka da gangar jiki ne kawai turawa ko na rike da kurwa saboda a cewar su a ƙarshe dai kasashen da ke da karfin jarin da suka zuba a kasashen Afirka ne kan yi kaukawa su kuwa kasashen da aka jibge wannan jari sai a bar su suna ta faman kokawa don haka dai akwai bukatar shugabannin Afirkan da suka daga gatari su rinka sara suna dubawa nace to dan iya sai mu ce Allah dai ya sa mu dace kuma shugabannin kasar mu Allah ya sa su jajirce wajen ganin kasashen mu na Afirka sun yi fice musamman ganin yanzu tattalin arzikin wasu kasashen Afirka ya su kurkuce kenan idan har za a tsarge gaskiyar zance akwai bukatar kasashen Afirka su guji duk wani kauce-kauce idan har suna neman kasashen duniya su zuba jari a kasashen su ko kuma suna son su karbo rance to yana da kyau abu dikin-dikin ta hanyar bin kokofin da kowa zai tantance ta yadda da sanin duk wani jarin da aka jibge wa Afirkan zai sa a ga arziki ko ta ko ina face-face har ma ta kai arzikin ya shiga ko ina ta yadda kowane dan kasa zai fi karfin nakalace
To madalla an gaishe da dan iya yanzu kuma muna tare da abokin aikin mu Mallam Salihu Garba mai gabatar da shirin da rashin tayi nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma mai fashin baki akan harkokin tallan arziki
shi sa
Mallam Salihu barka da shigowa
madalla nagode
yanzu kan abin da ya samu ka lalubo ka kenan domin kai mana fashin bakin akan maganar kasar China da yadda take rigirgen zuba jari a kasu kasashe na Afirka kamar yadda suke rigirge da turawa shin Mallam Salihu ka dai ji magana da dan iya wanda kafin mu tafi dan iya ma muna maganar yanda dan iya hasashe me zaka ce
ito abin da ya faɗa gaskiya ne in ana sara a dangi duba bakin gatari ya muna neman a zuwa saka jari amma kuma kada ya mana shigo-shigo ba zurfi ita China ta fice wurin kutsawa cikin kasashe ta bada bashi amma kuma sai an jingina mata da wasu kadaruri in a karba ta ce ta ba su shekaru 25 su biya bashin in suka gaza sai ta karba wannan kadarar kuma ta ci
haka abin yake
ya kware ta ci gaba da mallaka wannan kadarar har shekaru 199
100 ba daya
to
ya ma tsallaka wasu ƴaƴan kenan
eh to ta yi haka nan in ga dauka cewa ba zai taba faruwa ba ta yi a Sri Lanka yanzu Kenya za ta yi asarar nata nan da ƴan shekaru 2
sun kasa biya kenan
wa wani katafarin tashar jirgin ruwa ta gina
ma Kenyan China ce ta ba su
anan ita ta gina
wannan tashar jirgin ruwa
sannan da kasar Philippines ta hanku ta ga wannan sai ta yi watsi da basun ta tace China dauke ba mu san kayanki a lahiyar turai ta da kasar Girka
Greece
ta ba China wasu wata kadara da ta gina bata iya biya ba dan tabarwaro tattalin arziki China ta karba dalili kenan ma da tarayya turai tace kada wata kasa turai ta sake neman bashi a hannun China don ba ta san China ta zo ta yi mata
kaka gida
wani shishigin bangadin
shigo shigo ba zurfi kenan
Philippines ita ma ta yi haka nan ta yi kansulin duk abin basun da ke tace ta biya tace su fita ba sa so Malaysia da kasar Singapore su ma haka suka yi bashi aka basu akan a wanda ma bai kai ma daya cikin dari ba na kudin ruwa amma suka ce ba sa so sai suka koma Japan suka karbe na su bashi ma da yafi ruwa amma dai wannan bai sa su ajajin ba sa san cewa bayan sun rasu ba sa na bashi karo 25 ba a iya biya ba sai wata kasa ta shigo ta ce wannan kadara namu ne kaga suna gina railway tana gina jirgi a Abuja
idan
shekaru 25 suka wuce Najeriya ta kasa biya zai zama mallakar kasar China kuma za ta rike shi shekaru 101
to a matsayin malam Salihu yanzu misali China ta zo tana gina wannan abin kasar Najeriya kila ƴan Najeriya sai ai Najeriya tunda bata gina ba to ga wata kasa ta zo za ta gina mutane za su samu aikin yi za a samu saukin transportation wato tafiye-tafiye da zirga-zirga da sauransu wannan ba alfani bane ƴan Najeriya
za su idan China za ta bari ta yi amfani ƴan Najeriya a gina ba amma ai China ba ta haka nan za ta zo da kuɗin ta da kayan aikin ta da ma'aikatan ta su ne za su gina ba ruwanku kuma ba za ku san abin da ke faruwa ba
sai dai ku kallo kenan
sai dai ku kallo
illa kila dai komai ya zama mallakar China har sai ranar da aka gama biyan
kuɗin su suke kawo ma'aikatan su ai illar kenan inda za su bari ku gina da kanku su zo ko ma za su dingidu bayan sa irin su kai injinoyi amma akwai naku na nan kasar su ma su je su gina China ba ta haka nan
sai bango ya tsage malam Salo ake samun kadangare yake shiga ta ina bangon ya tsage har su China suka iya shigowa irin wayannan kasashen to musamman Najeriya gamu da arziki
sakacin mu da sace-sacen mu sace-sace da muka yi ta yi mu muka kare tattalin arzikin mu mu muka hana ruwa gudu mutane sun kwashe arzikin Najeriya ba ga abin da ke farawa wannan gwamnatin da aka kwakulo ta mutum daya dau biliyan kaza na daloli ya yi gaba da su babu ruwan sha tashar wutar lantarki da take Mambila shekaru 40 aka yi an so magina ta amma a shekaru 40 aka yi ma ba a sake wawaya ta ba sai da wannan gwamnatin ta zo
ga injinan kayan ji sun tsufa
ga kuma injinan ma wasu ma suna tashar ruwa ba a ma taba bude su ba
kuma an ce wajen ya isa ya ba duka fadin Najeriya wuta
ya ba fadin Najeriya wuta amma kuma ba a gina ba an yi shekaru 40 an ki ginawa ana ta sa kuɗi amma ina kuɗin suka shiga ba wanda ya sani sai da wannan gwamnatin ta zo ta je ma ta samu China sannan China ta zo da dala biliyan 5.6 ta ci gaba da gina wannan tashar to irin shirin China za ta gama gina tashar amma kuma tashar za ta zauna a hannun
ta a matsayin ka na masanin tattalin arziki tambayar da nake son ma a ƙarshe shine idan aka ce to dole wata ƙasa ba za ta iya miƙa tsaye ba kila sai wata ta taimake mata to misali in aka ce wani irin dafawa ne a ganin ka ya kamata a yi ba tare da cewa kowa ya shiga bautar dole ba
akwai at least zan ba da hanyoyi biyu na ɗaya ko gwamnati ta karɓo bashin direct daga wannan gwamnatin
kai tsaye
ta yi aikin ɗan ƙasa su amfana a dinga biyan su ko kuma ta ce ke wannan ƙasa ga abin da nake son na gina akan kuɗi kaza ko ba haka ba ga abin da nake son na gina akan kuɗi kaza amma ku shiga kasuwa ku nemo kuɗin
farashi
to amma malam Salihu baka ganin cewa idan har gwamnati ta karɓo bashin ta dawo da kuɗaɗen a Najeriya baka ganin kuma za a ƙara cinye kuɗaɗen ba za a yi aikin da ya kamata a yi su ba
to ai matsalar kenan ita Najeriya ba ta da dokokin da za ta bi ne ta tabbatar cewa an amfani da waɗannan kuɗaɗen idan kuma za ta yi haka nan ba to kada ma ta karɓo bashin ta bari a shiga kasuwa a karɓo bashi a kasuwa ya zama kamar abin da ake kira debenture kai za ka sa jari cikin wannan bashin ni ma zan sa jari kowa ma zai sa jari sannan wadannan za su fito daga waje a ce kaso su tenko kawo mu kuma daga nan cikin gida zama kawo.
Malam Salihu, wannan magana ba za ta gama yau ba, ba mu gama ta ba. Zan sa a tattauno mana da mutane zuwa mako mai zuwa, saboda mu ji mutanen gari ya suke kallon al'amarin, ko da a samu mana rahotanni ne daga cikin kasuwa da jama'a gari, sannan sai mu zo mu sake fasa shi mu ji yaya ya kamata a samu mafita.
Eh ba komai, akwai mafita kuma zan yi bayani.
To Allah ya
sake haɗa mu wannan mako mai zuwa.
Yanzu ka amada dai.
Daula Salim.
Da shi kanshi Salihu Garba sai Daniel Brown da ya ba da umarnin shirin. Escape shine injiniyan mu ne Usman Kabara a Washington DC ke cewa mu zama lafiya. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.